Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin ciki gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata, 8 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, bayan wata sabuwar gadawa da shugaban Russia Vladimir Putin, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya je birnin Kyiv domin tattaunawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a yau Talata, a daidai lokaci da shugabanni da jami'an diplomasiya ke kokarin ganin an sasanta rikici akan iyakar Ukraine da Russia. A yau Talata ake fara tattaunawa akan farfado da yarjejeniyar shirin nuclear Iran a birnin Vienna, bayan da Washington da Tehran suka nuna alamun cimma fahimtar juna nan ba da dadewa ba. Kana yanayi na fari ya jefa mutane da aka kiyasta sun kai miliyan 13 cikin tsananin yunwa a yankin kuriyar Afirka, a cewar hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya.
To madalla, bayan haka za ku ji cewa tawagar shugaban kasar Switzerland ta fara rangadin kwanaki uku a jamhuriyar Niger da dafin karfafa dangantakar diplomasiya da kuma duba hanyoyin inganta jinkaya kasar. To ko me mahukuntan Niger ke cewa game da ziyarar shugaban?
Kewaye da mu akwai tashin hankali bai kare ba, kenan yana yiwuwa idanunsu su gwada musu su gani su ga wace hanya ne za su kara ma Niger tallafi na shehita cikin wannan kokowa da yan ta'ada yake.
Kalla hankurau kenan, mataimakin kakakin majalisar dokokin Niger, muna tafa da karin bayani nan gaba. Har ila yau a Niger din za ku je da jama'a ke ci gaba da kokawa game da matsan rayuwa da suke fuskanta sakamakon tashin farashin kayayyaki. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Bayan wata sabuwar ganawa da shugaban kasar Russia Vladimir Putin, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya je birnin Kyiv domin tattaunawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a yau Talata, a daidai lokacin da shugabanni da jami'an diplomasiya ke kokarin ganin an sasanta rikici akan iyakar Ukraine da Russia. Macron ya faɗa wa manema labarai a yau Talata cewa a tattaunawarsa da Putin ya kai ga manufarsa ta kawo ƙarshen tashin hankalin. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya kafa sakon Twitter a jiya Litinin cewa kasarsa na neman mafita ta hanyar diplomasiya, amma ba za ta lamunta ba idan tura ta kai ga bango. Ya ce Ukraine ba za ta yi wani rangwami ba inda akan yancin cin gashin kanta ko kuma batun tsare mutuncinta ne. Ba za ta shiga tattaunawa da gwamnatin Russia kai tsaye a lardunan Donetsk da Luhansk da ke gabashin kasar ba. Kana mutanen Ukraine kadai ne ke da hurumin zaben manufofinsu na kasar waje. Bayan ganawa da Macron a jiya Litinin, Putin ya ce Russia za ta iya bakin kokarinta a samu fahimtar juna a wannan rikici da kasashen yamma akan Ukraine. Kana yana mai cewa a bangaren mu za mu tabbatar da sasantawa da ta dace da bukatun kowa. Ya ce babu wanda zai nasara idan yaki ya tashi a nahiyar Turai. A yau Talata ake fara tattaunawa akan farfado da yarjejeniyar shirin nuclear Iran a birnin Vienna, bayan Washington da Tehran sun nuna alamun cimma fahimtar juna nan ba da dadewa ba. Tattaunawar da ake yi tsakanin kasar Burtaniya da China da Faransa da Jamus da Iran da kuma Amurka mai halartar tattaunawar a kaikaice an dakatar da ita ne a watan da ya gabata. Komawa kan teburin tattaunawar na zuwa ne bayan da bangarorin a cikin 'yan makonnin nan suka nuna ci gaba a yunkurin farfado da yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 wadda ta kamata ta dakatar da Iran kera makaman nukuliya, wata manufa da ta yi ta kin amincewa da ita. Bangarorin sun tattauna a Vienna a bara tare da Amurka wacce ke shiga tattaunawar ba kai tsaye ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rufe makarantu da ya kwashe kusan shekaru biyu a India zai shafi burin miliyoyin iyalai masu ƙaramin ƙarfi waɗanda suke fatan samun ingantaccen ilimi da zai fitar da 'ya'yansu daga ƙangi na talauci, a cewar masana. rufe makarantu a Indiya shine mafi dadewa da duk wata kasa bai cin kasar Uganda a lokacin annobar COVID-19 a cewar wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya, inda aka rufe makarantu tsawon makonni 82 ya zuwa ƙarshen watan Oktoban bara. Tun lokacin ne kuma ake bude makarantun a lokaci-lokaci. Duba da ɗalibai miliyan 250 da suke zuwa makarantu miliyan 1,500, Indiya ita ce mai yawan ɗalibai 'yan makaranta na biyu a duniya. Amma ɗaukar karatu ta yanar gizo yana da tsananin wahala ga jama'a masu ƙaramin ƙarfi, musamman ga 'yan mata, saboda rashin wayoyin hannu na zamani da kuma rashin intanet a yankunan karkara da dama. Yayin da aka fara buɗe makarantu, masana koyarwa sun ce shawo kan matsalar rashin samun karatu na tsawon shekaru biyu zai zama babban ƙalubale.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Wata tawagar jami'an gwamnatin tarayyar Switzerland a ƙarƙashin jagorancin shugaba Ignazio Cassis ta fara rangadin kwanaki uku a jamhuriyar Niger. Inda bayan ganawa da shugaba Muhammad Bazoum da makarabansa, tawagar za ta ziyarci wasu jihohi biyu don ganawa da al'ummomin yankunan karkara. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Makasudin wannan rangadi na shugaba Ignazio Cassis shine karfafa daɗaɗɗiyar hulɗar da ke tsakanin Niger da Switzerland, tare da duba hanyoyin inganta ayyukan jin kai a ƙasar ta Niger, wacce matsalolin tsaron da ake fama da ita a yankin Sahel suka jefa jama'ar ta cikin kuncin rayuwa, kamar yadda ya bayyana wani taron manema labarai na haɗin gwiwa jim kaɗan bayan kammala tattaunawar da ta haɗa tawagogin ƙasashen biyu. Yace mahimmancin wannan ziyara ta farko yasa tawagarmu ta kunshi shugabanni uku domin mu kara nuna girman hulɗa da dangantakar da ke tsakaninmu, inda ƙasarmu ta shafe shekaru 44 tana tallafawa a ayyukan ci gaba wuya da daɗi. Sannan muna yabawa ci gaban da aka samu a fannin dimokuraɗiyya, inda a karon farko shugaban farar hula ya damƙa mulki a hannun wani zababben shugaba a bara.
Démocratique qui pour la première fois a eu lieu l'année passée.
A wuni na biyu na wannan rangadi, shugaban tarayyar Switzerland Ignazio Cassis da kakakin majalisar ƙasarsa da shugaban ƙungiyar agaji ta Red Cross za su ziyarci jihar Maradi kafin su isa jihar Agadez a wuni na uku na ƙarshe, inda za su ganewa idanuwansu zahirin halin da jama'a ke ciki a karkara. Shugaba Muhammad Bazoum mai masaukin baki ya yaba da wannan ziyara.
Vous venez opportunément cette année qui est une année où nous avons deux défis.
Yace an yi katari kun zo ne a wani lokacin da muke fuskantar manyan kalubale biyu, wato matsalar tsaro da kuma matsalar karancin abinci sakamakon gardamar damanar da ta gabata. Muna buƙatar agajin gaugawa, kamar yadda muka zayyana a tsarin buƙatun agajin gaugawar da muka fara aiwatarwa da ɗan abin da ke hannunmu. To amma girman wannan matsala ya sa muke fatan samun gudunmuwar abokan hulɗa. Mataimakin kakakin majalisar dokokin ƙasa Kallahan Ƙurau da ke ɗaya daga cikin jami'an tawagar Niger na da ƙwarin gwiwar cewa al'ummar wannan ƙasa za ta amfana da hulɗar da ke tsakanin ƙasashen nan biyu.
Kewaye da mu akwai tashin hankali bai kare ba, kenan yana yiwuwa idanunsu su gwada musu su gani su ga wace hanya ne za su kara ma Niger tallafi na shehata cikin wannan kokowa da yan ta'ada yake cikin wannan karancin abinci da shekara bana ta kawo. Ba mu gudun tallafi da inda ya zo bai shafa ma yancin kan Niger. Sun ce za su zuwa Maradi su ga wadda mutane suke rayuwarsu, za su zuwa Agadez su ga wadda ake rayuwa, babban alheri ne.
A gobe Laraba ne shugaban tarayyar Switzerland Ignazio Cassis ke kammala wannan rangadi da ake bayyanawa a matsayin na farko da wani mai riƙe da ragamar ƙasar ke gudanarwa a jamhuriyar Niger. Sulaiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Yanayi na fari ya jefa mutane da aka kiyasta sun kai miliyan 13 a cikin tsananin yunwa a yankin Kuriya Afirka, a cewar hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya. Kasashen da ke yankin ciki har da Somalia da Habasha da kuma Kenya suna fuskantar fari mafi muni da ba taɓa ganin irinsa ba tun cikin shekarar 1981 a cewar hukumar a yau Talata. Tana mai kira ga taimakon gaggawa ga babban aikin jin kai. Yanayi na farin yana shafan makiyaya da manoma a fadin kudanci da kudu maso gabashin Habasha da kudu maso gabashi da arewacin Kenya da kuma kudu maso tsakiyar Somalia. Rashin samun abinci mai gina jiki ya yi muni a yankin. Hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana bukatar dala miliyan 327 domin ba da agajin gaggawa ga mutane miliyan 4,500 nan da watanni 6 kana a taimakawa unguwanni domin su jure wa sauyin yanayi. Yawancin hasashe da aka yi a kan ruwan sama da za a samu kasa da matsakaicin ma'auni na barazanar dagula yanayi a cikin watanni masu zuwa a cewar Hukumar Abinci ta Duniya. Wasu kuma sun bayyana damuwa akan yankin mai fama da tashin hankali zai iya fuskantar ƙarin tashin hankali lokaci-lokaci. A ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tashi da yammacin jiya Litinin zuwa ƙasar Australia, inda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce zai halarci taron ministocin wata ƙawancin ƙasashe hudu ta Quad domin inganta yin aiki tare a fannin tsaron teku, yayin da ake kuma ƙoƙarin kaucewa tashin hankali da tilastawa a yankin Indo-Pacific. Quad wata ƙawancin aikin tsaro ne tsakanin Australia da India da Japan da kuma Amurka. Ziyarar ta Blinken zuwa Australia ita ce tafiyarsa ta farko a ƙasar bayan kyautata wata yarjejeniyar tsaro tsakanin ƙasashe uku da ake kira AUKUS da ta hada da Australia da Burtaniya da kuma Amurka, wadda aka sanar a Satumban bara. Yarjejeniyar ta hada da ginawa Australia jirgin yaki na ƙarƙashin ruwa, wadda ba ta cikin ƙungiyar ƙasashe masu arzikin masana'antu a duniya, a wani yunkurin daƙile faɗaɗa ayyukan sojan China a faɗin Indo-Pacific. Sakataren Blinken zai gana da Prime Minister Australia Scott Morrison da Ministan Harkokin Wajen Ƙasar Maris Payne da Ministan Harkokin Wajen Japan Yahashi Yoshimasa da Ministan Harkokin Wajen India Subramanyam Jaishankar da wasu manyan jami'ai domin tattauna batutuwa da dama da muhimman batutuwa da suka shafi duniya, a cewar wata sanarwa da Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka ta fitar a ranar Juma'a.
Salamun mana barba da wannan rahoton. A yayin da shugaban na Switzerland ke rangadi a Niger, ƴan Niger din na ci gaba da kokawa game da matsin rayuwa da suke fuskanta, musamman masu karamin karfi, sanadiyar hauhawar farashin kayayyakin masarufi da masu fashin baki suka dora laifin akan annobar coronavirus. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aiko mana da wannan rahoton.
Mamman kore rayuwa ta yi tsada, kullum ka tashi ka ji abinci ya hau, hatta wanda ake noma a nan barantana wanda ake huduwa daga waje, gaskiya muna cikin mawuyacin hali. Kuma abu guda kin lura yanzu a gaskiya ko ma'aikacin da ke daukan albashi, to albashin nashi abinci yake tafiya sosai, ma muna jiya jikinmu, to mai aiki ma yana wahala barantana wanda bai yi. Yanzu kin ga shekara ta guda a zamani ba aiki, ga iyali yaro wajen 7 gare ni, kenan a yi kokari a duba a gani tsakanin su da ƴan kasuwa a zamana a samu mahuta.
Sunana wato Mazara. Yanzu komai ya yi tsada, dawa ta yi tsada, gari ma da ake sai da mu da 45 yanzu 60 a wani guri 70 ne, mai jika da 20 gidancin da zai sai doya biyu a ce doya da jika biyu 350. Su masu sai da suna jaje, mu masu sai muna jaje, Allah ka sassabci. Amma abin wa da matsala ba kadan ba, dan abin da yake dan hannunka ka zo ka sai ka ba ƴan marayanka su sa a bakin su, abin sai ya gagara. Sai wannan dawa da wannan shinkaya da muke sai, ita ma shinkaya yanzu ta yi tsada, ga kudin cefanan da zaka je ka sai kakani zaka yi da haraka. Gwamnatin ta diba ta ga wahalar da ake ta sassafta ma mutane wani abu.
Wasu magidanta kenan ke kokawa da yadda rayuwa ta yi tsada, musamman ma ga masu karamin karfi. Hakika komai ya ƙara kuɗi a kasuwanni, musamman ma kayan masarufi, kamar yadda Alhaji Balasitu wani babban dan kasuwa ya bayyana, inda yace har yanzu dai matsalar da corona ta saka mutane a ciki ke yi wa harakar kasuwanci bita da kulli.
Kin san wannan harakar ta corona ta kawo matsaloli da yawa cikin harkokin kasuwanci. Akasari kan kasu ne miki ba nan bane miki yanzu, to inda ake yin abun ma ba a aiki, dillabi mutane a gida suke, to shi ya kawo wannan matsalar. kayan ko ina ma kanci ki kuma kamar hawo farashin ba nan kadai bane abin ya zama kamar duk duniya ne ma tunda yau zaka sai abu kwana ɗaya biyun ka koma kuma ƙari ne zaka tarra babban dai matsalar wannan harkar corona da wannan ita ce babban matsalar wannan wani bi matsalar da ake samu kamar kwatano in kana da kaya ko kasi yana cikin jirgi lati ake samu sai an zo an wani sarki ya kawai a janye jirgin wannan ma wata matsala ce yanzu ta taso
su ma kananan yan kasuwa irin su Ibrahim Angaran cewa yayi wannan hauhawan farashi na kayayyaki na damun su
nana Ibrahim na ce mu Angaran gaskiya kasuwa nan dai wannan karin sai an gani saboda komi yanda muke sayen shi na da yanzu ba haka ba ki duk abin da ka sani na kayan abinci da na kayan sha babu abin da bai kare ba kuma yan da suka tada su zo shirye shago
to ko su daga nasu bangare kungiyoyin har hula masu fafutukar kare tsadar rayuwa za su iya cewa sai Ahmadu Dankwari na kungiyar MPCR ya kada baki yace
na farko mu muna ta halaka shi da kasafin kudi na ayar doka ta 2018 an kina tuni kike kin ga an kara ma haraji duka kaya da ake shigowa na abu masarufi a cikin kasar Malaysia kenan ku an yazo waje yan kasuwa sai an yaje dole ya ga kayan wannan sun yi tsada akwai wannan corona abin yi yana tare ga gwamnati ya dauke wani na abubuwa da yawa ya yi exoneration shinkafa kenan aka dauke mata haraji kenan dole ne gwamnati ya tsaya ya gani wani hanyoyi zai bi ya kawo dauki ga al'umma inda za su ika sayan abin nan ba tare da sun tagayyara ba
kamar labari murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Tamar Abari. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sallabi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Yayin da ake fama da hauhawar farashin kayan abinci da kuma karancin sa a wasu sassa na Najeriya sakamakon daukewar damuna a bara da wuri da kuma wasu matsaloli ministan ma'aikatar gona da raya karkara na Najeriya Dr. Muhammad Mahmud Abubakar ya yi wa wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim ƙarin bayani kan dalilan da suka janyo haka da kuma irin matakan da gwamnatin tarayya ke dauka wajen rage radadi Shamsiya gare ki.
Ta hanyar minista, an fuskanci karancin abinci a Najeriya a kakan bara, wanda aka danganta da rashin noman abinci wadatacce kuma hakan yayi sanadiyar hauhawar farashi. Shin me gwamnati take yi wajen shawo kan wannan matsalar?
Wannan abu ne wanda yake na farko ina ya cewa ba Najeriya kawai yanzu take cikin wannan hali ba, har kasar Amerika ma uwa uba wanda an santa ta bunƙasa ta kai ta kawo akan harkan noma, ba ta da matsalan abinci ko kwayan zarra. To an samu kai ne a cikin wannan halin na annoba har yanzu waɗansu kila ba za su iya danganta shi da haka din ba. Wato kamfanoni da suke kere-kere na abubuwa tun daga kan kayan noma kai hatta motoci da kayan sawa da meye an samu matsala saboda an samu tsaiko wajen kera kayayyakin da aika su tsawon waɗannan shekaru biyun da aka yi don har yanzu akwai wuraren da ba a iya saki a yi aiki cikakke da za a fitar da kayayyaki ko a kera kayayyakin da aka samu karawa ba to yakan kawo tsaiko wajen idan ka nemi a misali aiko maka da a ce buhun taki miliyan ɗaya to masu sayarwa za ka ga ba su da miliyan ɗaya ɗin nan domin me ba su samu ainihin sinadaran da za su haɗa su yi takin ba daga can inda ake yin sinadaran a turo musu wannan ɗaya daga cikin dalilai amma da menene me gwamnati za ta yi a kai yanzu ta kawo sauƙi na farko dai shine noman da aka yi na shinkafa a kwanakin baya ɗin nan wanda aka wannan dalan shinkafa ana shirin sakin wannan shinkafa ta ƙara shigowa kasuwa domin kuɗi ya sauko mu kanmu ma'aikatar gona da raya karkara mun nemi umarni daga wani mai girma shugaban ƙasa kuma ya bayar za mu kuma mu ma saki hatsi daga rumbu na ƙasa domin shi ma ya shigo kasuwa ya ƙara kawo sauƙin kayayyakin abinci. Har ila yau akwai tsare-tsare da ainihin wannan ma'aikatar da har ila yau ta waɗanda take yi na tallafa ma manoma, musamman ƙananan manoma waɗanda suna taimakawa ƙwarai wajen tabbatar da an noma abincin da ake bukata. Manyan manoma su ma ɗin abubuwan da za mu iya tallafa musu, dukkan gwamnati ta ba da umarnin a yi wannan yunkurin taimako, muna kan yin haka. Yanzu haka akwai tsari na noman rani kafin a ma zo damina, saboda haka dukkan abin da ya kamata gwamnati tana kan yi ta tabbatar da an samu wannan sauki.
Turan kai daɗe, a baran ma dai manoma da dama sun koka game da yadda damina ta ɗauke da wuri, lamarin da ya sa aka samu lalacewar amfanin noma da dama. To a bangaren ku na gwamnati, wasu tanadi kuka yi ma manoma wajen rage musu wannan radadi? Sannan kuma manoman har ilau suna kokawa kan rashin samun wadataccen kayayyakin aiki na zamani. Me gwamnati suke yi wajen faɗaɗa ayyukan noma zuwa na zamani, musamman ma idan muka yi la'akari da alƙiblar da wannan gwamnati ta sa a gaba shine inganta ayyukan noma a ƙasar?
Ƙwarai da gaske, yanzu muna wani lokaci ne na wato canjin yanayi, wanda kuma sakamakon ɗumaman yanayi ne. Kuma me yake kawo ɗumaman yanayi? Gurɓatan muhallinmu ta hanyoyin da muke gudanar da rayuwarmu. Ruwa na iya zuwa ya yi yawa ya ɓata amfanin gona, ko kuma ya ɗauke ya ɓata, kamar yadda kika faɗa. Me gwamnati take yi ko za ta yi ta taimaka? A yanzun halin da ake ciki ɗin sau tari, gwamnati takan yi tsari wanda za ta nuna ma manoma suna iya sayan wato wani kaman ɗan ƙaramin kariya na kota kwana, wato su biya ɗan wani kuɗi kalilan da cewa idan amfanin noma ya lalace ko na makamancin haka, to wannan kamfanin da suka biya ma za su yi wani abu da zai rage raɗaɗin wannan rashin da suka yi. So tari wannan tallafi da wannan kamfani zai yi yana fin ɗan kuɗin da kai ka biya na kota kwana ɗin nan. Akwai wannan har ila yau kuma gwamnati takan duba ta gani irin wahalan da manoma suka sha a sakamakon lalacewa amfanin gona. Gwamnati takan yi wani yunkuri na tallafi a lokacin, mukan iya in ba mu da kuɗi a ma'aikata mu rubuta ma wato shugaban ƙasa mu nemi gudunmawa ta musamman, kuma akan bayar domin a yi irin wannan taimakon. Akwai hanyoyi da dama da ake dubawa a ga wani irin tallafi ya kamata a baiwa manoma idan haka ya kasance. Har ila yau kin yi magana, mun ce tambaya ta uku kenan, me ake na taimakawa manoma da kayayyakin noma? Ana yi da yawa. Yanzu maganan da nake miki, in Allah yarda, nan ba da dadewa ba za mu je mu raban kayayyaki a wurare kaman kashi uku. Ɗaya daga cikin su shine jihar Plateau, akwai kuma waɗansu jihohi biyu da su ma za mu yi irin wannan tallafin ma manoma da ake, kuma ana bayarwa ne daga irin famfunan ba da ruwa zuwa ko taki ko zuwa waɗansu sinadarai da suke inganta harkar noma, suke kuma sauƙaƙama manoma, musamman ƙananan manoma, domin su samu sauƙi wajen kashe kuɗin da za su yi domin shuke-shuke, ya zamana sun kashe kaɗan Allah da an samu riba mai yawa tare da tallafin gwamnati.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Muhammad Baballa Hafiz. Yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasika ta farko ta haɗin gwiwa ce daga Nazifi Ibrahim Ragan Malam Shagari da Balaruwan Kanwa da Babangida IBB Giyawa da kuma Faruku Mahekaro ga Sokoto. Suka ce, kai Najeriya, wai yaushe ne za a daina wannan kashe-kashen mutanen? Jiya an kashe mutane a jihar Katsina, yau a jihar Niger, gobe kuma Allah ne kadai ya san inda za a kashe. Ya kamata mahukunta a Najeriya su san matakin dauka don kaucewa kunyata a ranar gobe kiyama. Daga ƙarshe muke roƙon Allah ya kawo mana dawwammamen zaman lafiya a Najeriya baki daya. Sai kuma wasika ta gaba mai cewa salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. A yau na shigo wannan filin ne da yabo da jinjina ga daukacin al'umma jihar Mata Filato dangane da gudanar da bikin ranar yafiya tsakanin manoma da Fulani makiyaya a karamar hukumar Barikin Ladi da Riyom da Jos ta Kudu da Basa domin kawo ƙarshen rikice-rikicen kabilanci da yaki cinyewa a jihar. Wallahi hakan yayi mana daidai. Allah ya ƙara mana zaman lafiya amin summa amin. Sako daga Ibrahim Musa wa da Barikin Ladi jihar Filato a Najeriya. Daga nan kuma sai Alhaji Mele Yusufari ya ce gazawa kwamitin sasanta rikicin jam'iyyar APC a jihar Kano wani babban kalubale ne. Ya kamata su lalubo bakin zaren tun kafin wankin hula ya kai su dare. Shi ma Kamala ya hayya dutsen ma cewa ya yi. Ina kira ga bangarorin da ke jayayya da juna a jam'iyyar mu ta APC da ya kamata ku sani cewa lokaci zai kure muku. Don haka ku sasanta ko kuma a yi babu ku domin lokaci baya jiran dan kowa. Wasika ta gaba kuma cewa ta yi. Assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika ya kamata gwamnatin kasar mu Najeriya da kungiyar malaman jami'o'i ta ASU su rungumi sulhu domin magance wannan matsala da ta kunno kai. Domin ci gaba da yawan shiga yajin aiki zai durƙusar da fannin ilimi a ƙasar mu baki daya. Sako daga Amina Adamu Malama Dori da Umar Babanya ya sabon gida da Comrade Hassan Hamza Sule a jihar Jigawa. To madalla, yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice.
To Maryama takaice, bayan wata sabuwar ganawa da shugaban kasar Russia Vladimir Putin, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya je birnin Kyiv domin tattaunawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a yau Talata, a daidai lokacin da shugabanni da jami'an diplomasiya ke kokarin ganin an sasanta rikici akan iyakar Ukraine da Russia. Macron ya faɗa wa manema labarai a yau Talata cewa a tattaunawarsa da Putin ya kai ga manufarsa ta kawo ƙarshen tashin hankalin. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya kafa sakon Twitter a jiya Litinin cewa kasarsa na neman mafita ta hanyar diplomasiya amma ba za ta lamunta ba idan tura ta kai ga bango. A yau Talata ake fara tattaunawa akan farfado da yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran a birnin Vienna bayan Washington da Tehran sun nuna alamun cimma fahimtar juna nan ba da dadewa ba. Tattaunawar da ake yi tsakanin ƙasar Burtaniya da China da Faransa da Jamus da Iran da kuma Amurka mai halartar tattaunawar a ƙaiƙaice an dakatar da ita ne a watan da ya gabata. A ƙarshe, rufe makarantu da ya kwashe kusan shekaru biyu a India zai shafi burin miliyoyin iyalai masu ƙaramin ƙarfi waɗanda suke fatan samun ingantaccen ilimi da zai fitar da 'ya'yansu daga ƙangi na talauci a cewar masana. Rufe makarantu a India shine mafi dadewa da duk wata ƙasa baicin ƙasar Uganda a lokacin annobar COVID-19 a cewar wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya inda aka rufe makarantu tsawon makonni 82 ya zuwa ƙarshen watan Oktoba bara.
To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.